down at the tree.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da daren yau Lahadi, 22 ga watan Disamba 2024. Ta fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. To bayan an sha labaran duniya za a saurari shirin Kallabi tare da Grace Alheri Abdu. Kuma a yau za ta gabatar muku da kashi na uku na waiwayan wasu daga cikin muhimman mawdu'an da shirin yayin nazari a kansu cikin wannan shekarar mai ban kwana. Sai a kasance da mu domin sauraron shirin. Yanzu ga Hawwa da labaran duniya.
Jama'a barkamu da warhaka ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da zaɓar Mark Burnett, wani dakare da ya taimaka wajen sake gabatar da Trump ɗin ga wani shirin talabijin da 'yan ƙasa suka kalla mai suna The Apprentice a matsayin manzan Amurka a Birtaniya a sabuwar gwamnatin da za a kafa. Mark, wanda ƙwararre ne kuma shahararre a shirye-shiryen talabijin da fagen kasuwanci, ya haɗa da nasibi a harkar diplomasiyya da ya ja hankalin duniya a muhimmiyar rawa da ya rika takawa, kamar yadda Trump ya bayyana a ranar Asabar. Burnett, wanda haihuwar London ne, ya taimaka wajen samar da shirye-shirye irin su Survivor da The Voice, to amma da alama an fi sanin shi ne a shirin The Apprentice bayan da ya kulle da Trump da aka fara ɗorawa a kafar NBC a shekarar 2004. Trump ya yi suna sosai a harkar saye da sayar da gidaje da sauran al'amura da suka shafi al'umma na tsawon gwamman shekaru. Shirin ya sa Trump ya yi suna ya zama hantsili ga gidan kowa. Trump ya raba gari da NBC a shekarar 2015 daidai lokacin da ya kaddamar da neman shiga fadar White House a karon farko. A ranar Litinin ɗin da ta gabata ne, gwamnatin jihar Kogi ta baiwa wani kamfanin gine-gine kwangilar gina katafariyar kasuwa irin ta zamani a yankin Crusher da ke lakwaje babban birnin jihar ta Kogi da ke tsakiyar Najeriya, inda gwamnatin jihar ta ce za ta gina kasuwar ne a bisa ƙudurin gwamna Ahmad Usman Ododo na raya jihar da kuma samar da kyakkyawan yanayi na zuba jari domin inganta tattalin arzikin jihar. Sai dai kuma wannan matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka na gina sabuwar kasuwar bai yi wa 'yan kasuwa da dama mazauna garin na Lakwaje daɗi ba, inda har ma suka yi kira ga gwamnatin da ta sake tunani game da ginin kasuwar. Wakilinmu Ahmad Muhammad ɗan Asabi ya aiko mana da wannan rahoton daga Lakwaje.
A yanzu dai akwai kasuwanni 7 a birnin Lakwaje, ciki har da kasuwan ƙasa da ƙasa, wato Lakwaje International Market, wanda ake ci kowane kwanaki 4. Kuma 'yan kasuwa daga sassa daban-daban na Najeriya ne yake zuwa kasuwan don saye da sayarwa. Sai dai kuma wannan mataki na gwamnatin jihar Kogi na shirin sauyawa kasuwanni 7 da ke birnin Lakwaje matsuguni zuwa sabon kasuwa irin ta zamani da tuni ta bada kwangilar ginawa wanda ake sa ran kammalawa cikin watanni 36. Da yawa 'yan kasuwa da mazauna garin na Lakwaje daɗi ba, inda suka koka da cewa sabon kasuwan ya yi nisa daga birnin na Lakwaje, lamarin da suka bayyana da cewa hakan zai gurgunta sha'anin kasuwanci, tattalin arziki da kuma zamantakewan birnin.
Sunana Alhaji Ilyasu Aliyu, chairman na Arewa Trader Lakwaje Kogi State Chapter. Abin da ke faruwa na farko, ina jin wasu raɗe-raɗe kan gwamnati za ta kwashe al'umma 'yan kasuwa su koma wani bangare daban bamban da inda suke zama. In ka duba al'amuran kasuwancin 'yan kasuwa yanzu, al'amura dai sai a hankali ana bi, a hankali a hankali ne. To lokacin da aka samu kun samu irin wannan ku canza wurin kasuwancin ku, sai kun samu yanayin samun matsalolin al'amuran. Amma gaskiya gwamnati ya kamata a ci ta duba al'amuran nan, suna da raɗaɗi a 'yan kasuwa.
Ni ne Mahmud Muhammadu Dahiru Madabu Lakwaje. Ni ɗan kasuwa ne, ina kasuwan ina sai da kaya sama da shekara 30 kenan. Wannan abin da suke so su yi mana illa ne a gare mu, domin in ka ce ka tafi ka bar tsohuwar kasuwa ka koma can wajen Crusher, ba ƙaramin illa ba ne abin da ake gudu kusan shine zai faru hanyar ana ƙara cewa ba kyau ba waye waye saboda manyan motoci mu ba mu yadda a dauke mana kasuwa da muke ci gaba da shi muke renan shi a kai mana wani waje ba mu muna kira ga gwamnati da ta yi hakuri da kudirinta akan kuma kudirinta ta kawo ta canja ra'ayi amma wannan ra'ayi da take son ta kawo cewa ta da mutane a cikin gari akai mutane falele wanne zamu ji da shi da kidnapper zamu ji ko da barayi
Ahmed Muhammad dan Asabe sashin Hausa na muryar Amurka daga Lakwaja a Nigeria
Akida Hawwa Sharif ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC iya magana da yake kan ce mai wuri ya zo mai tabar mai na ito mu ba na ewa zamu yi ba zamu koma gefe guda Grace Alheri Abdu ta gabatar mana da shirin mu na gaba ai sauraro lafiya
da kai sababi 1-2 zuwa 3 da suka sa na bude wannan makaranta na farko na fara medicine koyan aikin likita to Allah bai yi ba ban karasa ba bayan nayi aure na dawo Kano daga Maiduguri to kullun a lokacin a tunani na shine ina so na taimakawa al'umma kullun kana so ka taimaka al'umma shi yasa nake so na medicine to da ban samu aikin likita ba sai naga to wace hanya ce ya kamata da zan iya yi wace zan iya taimakawa al'umma koda ba a fannin likitanci bane ba
Samira Hamza Ahmed wadda igiya aure ta hana ta cimma burinta na zama likita daya daga cikin kalliban da suka bakunci shirin a wannan shekara mai karewa waiwaya maganin mantuwa ƴan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudumuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdu da waiwayar waɗansu daga cikin batutuwan da muka tabo da kuma kalliban da suka bakunci shirin da muka fara gabatarwa wannan shekarar yau zamu waiwayi shirin da ya hira da ɗaya daga cikin mata 25 da suka tsaya takarar gwamnati a Najeriya da haƙarsu bata cimma ruwa ba sai kuma ƙasar Ghana inda duk da rashin daidaito da mata ke fuskanta a duniya baki ɗaya za a iya cewa san barka tun ma kafin su samu macen farko da ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa kada ku yi nisa domin ji yafi sako banda hira da kallabin shirin ta wannan makon wata mace matashiya mai hali baiwa kallabi ya kuma yi hira da ɗaya daga cikin mata 25 da suka tsaya takarar gwamnati a Najeriya da haƙarsu bata cimma ruwa ba sai kuma ƙasar Ghana inda duk da rashin daidaito da mata ke fuskanta a duniya baki ɗaya za a iya cewa san barka kada ku nisanci tashar domin ji yafi sako kafin mu gabatar da kallabin wannan makon bari mu faro takon da batun takarar gwamnati da mata 25 suka tsaya a Najeriya Khadija Abdullahi Iya na ɗaya daga cikin waɗannan matan da suka yi ta maza wadda ta tsaya takarar gwamnati a jihar Niger ƙarƙashin tutar jam'iyyar ANN kuma bisa ga bayanin nata ta samu goyen bayan matasa da kuma mata sai dai kamar yunkurinta a baya wannan karan ma a ƙatta bata cimma duwa ba
na biyun shigan siyasa na kenan na farko din wani bai rage ana kiran shi Faladuro Toye ni ce nayi vice presidential candidate ne shi
a shekin dauko babba ne ma
wace muke shugaban kasa zama zamana ne inda ita ma take ban taba tsammani duk aikin da nake yi for the past tun shekara 15 ban taba ban bana sha'awan siyasa
ya
miki bana dan irin abubuwan da suke yi ne baya bani sha'awa gaskiya irin ba dai sai mun shiga cikin ba so shi yasa dai ni ji lokacin ina kan kwanciya ta wani dare karfe 11 aka kira ni daga Lagos wata schoolmate ina law school tace mu wai na san Faladuro Toye sai na ce ni ina ganin ba mutumin nan da ke neman president a internet ba
a internet
ne nake ga aka na ce
wata dandalin sa zumunta yake na ce president
ne ce sai ta ce is very serious wa ne ce ko shi kuma mutane na san shi sosai na je kan Facebook din shi da meme na ga yana da yawa yana
magoya baya
sai aka ce ya ci ta ce mu ai yana neman president kuma yana so ki zo ki vice president ce ni vice president in Nigeria ni ta ni ba yan siyasa ba ce ta bar shi ta ce are you serious tawa ta ce wallahi serious sai na ce to ni dai ki kyale it was around lokacin 11 dare yayi fa da na dawo mun gama su ayyukan sai na kwanta sai na kira ni gidana na ce ka ci abinda tawa ta kira ni tawa kuma da da take law school tare tana zuwa gidana so ya san ta sai ce me kika ce na ce vice president sai ta ya zauna kan kujera kan gado vice me da ce vice president
a wace jam'iyya kenan ne
a alliance for new nigeria ke ce to sai jikin shi sai ya ce ya fita sai na kira mama na mama ta ce wai ni kuma da farko da tawa ta kira ne ce so posters ina zai je ko ina ana ganin fuska na ko ina sai ta ce me ce kai ba zan yi ba sai na kira mama na sai na mata magana da daddare ta ce lafiya kina kira na da daddaren nan na ce ta ce na ce ga abin da aka gaba ta ce vice president gugu ni ba na son siyasa sai posta ɗinki zai zama ne zai ce ni ba haka da ce sai haka dai a je bar magana a bar magana ka da yi nisa haka dai haka yi da ni daga farko daga baya mai gida da ya zo ya je karɓi suka kira ni gida suka zo daga Lagos suka kira shi suka ba shi form ɗin sai suka yi mashi magana ya hamince ya zo ya dawo ya ce ko kin san cewa ayyukan da kike yi dan aikin da nike yi na tallafawa da mata da matasa
da
yara kin san ko Allah na so ki je ki yi shi a matsayin
mataimakin shugaban kasa
abinda yasa Allah ai ba ke kadai bane yar arewa suka neme ki akwai reason ki je ki istihara
da ko har zan tambaye ki in ce to wai ke yar jihar Lagos ce me yasa suka yi tunanin ki a wannan lokacin
a magazine din da nake yi ne kan nation building ne so shine suka karanta na ma kawo muku wani
to mun gode
shine fa suka karanta suka gan wai ina da zuciyar patriotism da nene shine mai gidana ya ce ki je cika sai na zauna fa ya zaunar da ni ce ki cika dan na san halin ki sai na cika sai aka ji aka yi submitting wannan shi yana aiki da ni shi ma da na koma office the next day na je na kira su na ce to ga abinda shi kuma wai ashe yana movement din Faladuro Toye da
to shikenan faduwa ta zo daidai da zama
sai ta Allah mu ni ki shiga kawai me nace ni ba yan siyasa ba ce haka fa yayi week nat tunana wallahi ba zan kariya ba na tashi da daddare sai na fashi da kuka da ce hakkin mutane miliyan nawa ya zai Allah ya zama da wannan abin da gaskiya zai na ta abin ya bani tsoro sosai so da aka yi wannan da aka gama na ce to alhamdulillah ba lokacin bane so na abin ina zama
wannan shekara kenan
2019
nan
2019 da aka gama 2021 sai kuma aka zo aka bi ni mutanen matasan Niger suka siyo su sun gaji da ƴan siyasan da suke a nan
wanda aka saba da su
da aka saba da su su sun gaji da su dan Niger tana nan 46 years baya cigabawa kullun Niger na inda yake
yana tsaye guda
kuma muna bukatar irin tunda kin fitar da ki zo ki ko maybe ma fitan da kika yi na farko maybe dan Niger ne Allah yake so ki fito da Allah ki fito nayi ci ma din na ban dan ni abinda nake ta duba ban da kuɗi kuma siyasa
sai ka da kuɗi ko
ban da kuɗi so sai nace to bari dai nayi tai nayi nace bari dai nayi istiharan kuma nayi nace to bari lokacin azumi ne sai na muka je umra da ni da mai gida muka yi istihara muka dawo kafin mu tafi LDP shi ma muka fara ma approaching suka ci su aka bani lambar chairman din muka fara magana da shi ya je ya cika form din da muka dawo muna dawowa sai abga suka yi approaching ina har gida suka biyo ni sun ji cewa an ce na fito gwamna su suna so ne a cikin jami'ar su to da tambayi su wayannan sun je kafin na zo na yadda na ce musu ku je ku yi need assessment ku yi SWOT analysis Niger za su iya karɓin mace a lokacin nan
wato a yi bincike sosai
Niger kuma tana da abin nan za su iya ansa ko muka je muka yi wayannan binciken suka ce a Niger ɗan Niger ma ni youth ɗin da mata sun gaji da wai mazan ba sa musu komai sai su je su tsaya musu kuma ba sa masa 3% ne decision mata suke cikin gwamnati 3% din mata su kuma suke sa su kan kujera muka je
mazan ne ke sa mata kuma
matan ne suke sa matan suke vote su ne highest voter su suke sa
mazan
su ne suke ka su suke kada kuri'a su sa mazan amma in lokacin decision making ya zo da za a sa su a gwamnati sai a bar mata a baya 3% ne kawai mata a cikin gwamnatin Niger sai muka ce to muka zauna muka yi abin da muka yi strategy din mu shine team lead ita ce DG din mu muka zo ita South Africa ce muka zo muka yi mapping din komai da komai haka muka zo muka fara abin nan gwagwarmayar Niger amma ido na ya ga abubuwa irin ga miki
masu iya magana suka ce sannu ba ta hana zuwa sai dai a dade ba kai ba inda rai da rabo wata rana wannan fafatukar ta mata za ta shiga tarihi da za ta nuna irin fadi tashin da mata suka yi kafin kai ga nasara a fannin siyasa a Najeriya da ma kasashe da dama na nahiyar Afirka to duk da kalubale da mata ke fuskanta a wannan fanni mata kalilan a kasar Ghana suna taka rawar gani ba a matsayin masu kada kuri'a kadai ba amma har da shugabancin manyan jam'iyyu kada an kai ku da nisa waka bakin mai ita aka ce tafi dadi
sunana Hajiya Hamzatu Ibrahim da ni ne acting chairperson convention people's party amma national the whole Ghana the whole country ina gani na karama garban kiko da muka je congress ni ne first vice she vice mu uku ne she chairman mu je ji sarauta in ka duba constitution Ghana kuma in kana cin sarauta ba kai kai siyasa she girman yanzu ya faji kaina ne she ce ni ne acting chairperson amma ban da wannan muna cikin kungiyar Women Academy for Africa muna da kungiyar yanda muke harka da Labour Party kamar dai Democrats America da ke kan power yanzu amma ka je UK ne ba su kan power to mu da su muna da halaka shi ne kuma ni abin da za ce commissioner in charge of West Africa Women Academy for Africa kula duban inna mata za su iya su doki in ce position cikin political party shi muna nan muna training su cikin West Africa da muna da yan Nigeria muna da yan other countries suffrage da suka believe in socialist party amma inda ka zo ka iske ni yanzu ina ce committee youth affairs na convention people's party CPP da shi ni ne youth affairs committee chairperson kuma ina cikin vetting committee da malaya da wanda za su tsaya in jam'iyyar CPP ina ka ce flag bearer shi ne presidential candidate ina cikin wannan committee kuma ina da cikin committee da yawa cikin fatirin na
hannu kamar shi ga wani bani takaitaccen tarihi
da bani tarihi su Haji Ambatu Ibrahim ne mace ne da feni karkarun tudun Ghana amma a ce arewa kenan kaje a Najeriya shin ce ni mutumin arewa ne wurin ne school na zo na karkare daga Kumasi aka training na ina teach yara kamar preschool na yi aikin teaching a rin for 10 years amma shi naga kamar fashi na ba cikin teaching amma har yau dai ina koyarwa tun da ina haifa kuma ya yara na sun fara haifuwa shi na shiga cikin jam'iyyar CPP 1992 nan kuma muka fara nan kare shiga dai na muka san abin da ake ciki ba ina zo in yi
jam'iyya ne da zaki ci amfani shi
ban sani ba san domin ya kai wani lokaci ma time da ake kuku ganan nan shi ana cewa ma political parties ma ya sa ma gana su kararrabu don shi gwamma a yi all inclusive government kamar union government amma dai na yi su a duk cost accounting naje kuma naje na entrepreneurship permitted entrepreneurship na zo na yi project management duk wannan duka courses sun ga fara yi ba muka gani wani zo kuma ne ni cikin siyasa shi yasa ka ga wani ababa ma yin faru cikin party shi su ce a na jam da tuni wani ga ku ke faruwa domin in kana cikin siyasa ba wai boko dai ka dai jama ya kamata ka doki abin da kaman project ne ya zaka tafiyar da kaman gini ne zaka yi ginin nan in baka da foundation dai gafin su in kai wannan gini ai dole ya zube na shiga party ga kuma gaskiya na je gaba cikin siyasa both locally and internationally akwai ana ya kira ni je in bada shawara na bada cewa 2015 ma da wasu matan Najeriya da su contest farkon president Buhari kenan na je Abuja all women's conference na je aka bani opportunity na gwada experience da mata suke da shi cikin Ghana akin ga kaman farko kan karan mu shi ce a musulunci yana da wuya mace ta zo
har yanzu ma akwai wuya
eh amma kaman yanzu nan muna dan ci gaba kadan aga mace yana jin tsoro ayi batun shi yaran shi su ji maybe kaji ka zama kan TV kai magana bai dace ba kaga mami ya kika dai kai wanga magana haka kake sani a mai TV personality amma na yi very careful to mean yarana na son kallon TV na da manyan budure wasu na wani wasu kuma na yayin ni na kan ni na nake duba akwai lawyers akwai journalist like you in my house in shi ko me zaka yi kaga mucin kai abu da bai dace ba wani karami wa ma an hype shi na miji ya yi dubun dubayin shi ba wannan ma zai kula da shi shi sa ya ce mata mu ke gyara gida mace in ta gamsu da kyau ta gamsu da kyau ta samu tarbiyan kirki a kaman komin ta duka tarbiyan ta shi yara kuma su bi wannan hali don manyan gari har shugaban mu nan addinin musulunci kullu yana mina addu'a domin me bangar musulunci domin na da wani position cikin party mu za mu bar mazan mu ko yaran mu su yi kwadan siyasa kenan ni ba dogon ba ne kuma na ne ba Hausa amma na ba zan fara cewa na Hajiya Hadiza Allah ya ji kanta ta ba mu tarbiyan da tana nan na fara siyasa ko mishi shi habba ajiyan da tuki ya hankuri akwai jini cikin ciki ake amanuwa to wannan ya bar har yau in ji Bature ba haka jin wani scandal when it comes to kan siyasa shi yasa muna
so da haka kin fuskanci kalubale
ai yau ne da kika ne shirin kika kin je yi magana ai wannan so zama kai so suka bar ke office nan na wannan ta sa su suka yi wannan duka ayo ita kuma abin kuma ai wai mulki juye ina juye ko wanta ma ni ban wish kan wata ke don wata ya taba yi mini ni ma rawa mai gugu domin Allah ma ya ce mana wai yana tare da mai hankuri kuma cikin siyasa ne amma muna son mu ci gaba shi mun dauki hankuri domin an yi mai maganganun da bai dace ba shi kace ah bai mai sa mana ce cikin siyasa amma da ka duba left ka duba right baka yin politics shi yasa ni na gamsu da cikin jam'iyyar CPP don kaga abinda Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah ne karbi incin Ghana ya bamu yace why neither look left or right but look forward abin da ke sa nake move forward in my life cikin politics
to masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shiri da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa a ci gaban al'umma ga gabatarwa kallabin mu a wannan makon wata matashiya ce mai hali baiwa wadda burin taimakawa bil adama yasa ta bude makaranta kula da masu lalura da ta shafi karyewar kwakwalwa. Wace ce wannan kallabi kuma menene ya dauki hankalinta da yasa ta fara wannan aikin baiwa?
Sunana Samira Hamza Ahmad. Makaranta ce ta yara da suke da bukata ta musamman, wato special needs da ake ce musu a Turanci. Sunanta Kano Pathfinder School for Special Needs, Umar Babur Abanfai a Kano. Mun bude wannan makaranta tun shekara ta 2015. Kadai na bude wannan makaranta ba tare da kowa ba. Da farko dai da kwai sababi daya biyu zuwa uku da suka sa na bude wannan makaranta. Na farko na fara medicine, koyan aikin likita. To Allah bai yi ba ban karasa ba bayan nayi aure na dawo Kano daga Maiduguri. To kullun a lokacin a tunani na shine ina so na taimakawa al'umma. Kullun kana so ka taimaka al'umma shi yasa nake so na medicine. To da ban samu aikin likita ba sai naga to wace hanya ce kamata da zan iya yi, wace zan iya taimakawa al'umma koda ba a fannin likitanci bane ba. So sai ni tunanin a'a ina da wata hanya da zan iya yi, sai ni tunanin ko wannan makaranta ita ma za ta yi ma'ana sosai wajen taimakawa al'umma, musamman irin waɗannan yaran da su ba kasafai aka cika damuwa da su ba ko aka cika kula da me suke ciki. Shine dalilin da yasa na bude. Sannan na biyu kuma ina ni ina mutum ce da nake da bani da damuwa da yara. Ina da san yara, ina iya ɗaukan nauyin yara, bani da damuwa da su, ba sa damuna kowace hidimar su ina iya tsayawa na yi.
Waɗanne irin nau'ukan yara ne kuke ɗauka a makarantar?
Kusan duka rabe-rabe ko sassa na special needs yara na da suke da bukata ta musamman duk muna da su a makarantar nan. Muna da waɗanda ake ce musu suna da shan inna a Hausance, shine cerebral palsy. Muna da waɗanda suke da kaga kamar su tayi daban da ragowar yara, su da ake ce musu down syndrome. Muna da waɗanda Hausawa suke cewa galhanga, su ne kamar mental retardation da irinsu ta waya ta kwakwalwa. Sannan kuma muna da yara masu autism da ake ta magana. Muna da yaran da ba sa jin, ba su kurame ne, ba sa ji ko kuma ba sa magana. Muna da a cikin maya, a cikin yadda ya kamata a ce akwai yaran da suka kowa kokari waɗanda suke da high IQ, su ma ana ya kamata a ce suna zuwa irin waɗannan makaranta. Ana koyar da su, amma dai to nan ba mu da su gaskiya. Amma kusan duka waɗannan rabe-raben duka sashin muna da yara irin waɗannan.
To a ina kuke samun irin waɗannan yara masu wannan bukatar?
To muna da website ɗinmu da mutane sau da yawa idan kamar ba a cikin Kano suke ba, idan suka duba suka gani za su ga makarantar su za su zo. Waɗansu kuma daga Amina Kano akan turo mana da ɗalibai da yawa koyarwa na Malam Amina Kano. Sannan kuma dai wannan ya gaya wannan waɗanda suke da yara a makarantar su gaya waɗansu, haka dai muke samun ɗaliba.
Karatu kuke koya musu ko kuma kuna tura su ne ku kula da ɗawainansu ta yau da kullum?
Ya danganta da irin yadda yaro yake, nau'in lalurar shi. Akwai waɗanda suke da buƙatar karatu, muna musu karatu. Akwai waɗanda kamar su mu'amalanta suke so mai kyau, kamar social interaction da ake cewa a Turance, kamar shi suke da buƙata. Da kwai kuma waɗanda a kafin ma ka je magana karatu a koya musu yadda za su iya wa kansu hidima, za su iya ɗaukar nauyin kansu, za su iya kula da kansu, shi ake fara koya musu kafin ma kai magana karatu. So kowa ya danganta da irin yadda kwakwalwar shi take da irin abin da zai iya ɗauka.
Ta uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin shekara mai zuwa domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Kuna iya samun dukkan batutuwan da muka tabo da kuma kalluba da muka hira da su a wannan shekara a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Muna godiya ta musamman ga dukkan wakilanmu da abokan aiki da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin kallabi a wannan shekara da ke karewa. A madadinsu duka, ni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Masu sauraro, da haka zamu nade tabarmar shirye-shiryen mu na yinin yau Lahadi. Sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya amince a ji wasu abokan aiki mu da shirin mu na safe. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta karanto mana labarai, sai Fiona wa Mainan Dudu da ta shirya ta kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan lokaci. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asuba ta gari. Ma'asalama.